daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun haɗa da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wani lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamaru da Chadi. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar alazan Najeriya na hakon ta tabbatar da rasuwar majita tara a wannan aikin hajji na bana.
Ni haka ne kware da gaske a yadda ta bala bar. A da kake yin wannan da Allah ya saka cewa yawanci mutane ne suka tsaya su kuma da ciwon zuciya.
Sannan yayin da rahotanni ke nuni da cewa shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zarzaki ya isa ƙasar India domin neman magani. Shin wani irin tasiri za a gani bayan da hukumomi suka bar shi ya je ganin likitoci? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655 kada a manta. Sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Wata mata da ɗanta sun rabu da cutar Ebola bayan da likitoci suka kwashe tsawon kwanaki 29 suna kokarin ceto ransu a wata cibiyar lafiya da aka keɓe don masu fama da cutar Ebola a yankin gabashin Congo a yau Talata. Cikin murmushi ta ce, "Na yi farin ciki matuƙa kuma ɗana yana cikin ƙoshin lafiya yanzu." Esperanza na Bintu ta sanar da manema labarai da suke jiran fitowarsu daga asibitin a farfajiyar asibitin. Sanye cikin wata 'yar riga da ke ɗauke da rubutu cikin harshen Faransanci wanda fassararsa ke nufin na samu waraka daga cutar Ebola. Likitocin da suka yi jinyar na Bintu da ɗanta ɗan shekara ɗaya sun ce sun warke daga cutar Ebola wanda ya hallaka mijinta makonni da suka gabata. Likitocin sun ƙara da cewa sun zama zakarun gwajin dafi daga cikin mutane 2,800 da aka tabbatar da kamuwarsu da wannan cutar. Wace kawo yanzu kimanin mutane 1,900 sun rasa rayukansu tun da cutar ta ɓulla a gabashin ƙasar ta Congo a bara. ‘Yan sandan kwantar da tarzoma sun gwabza da masu zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin yau Talata, abinda ya sa aka soke jigilar fasinjoji cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar dai sun sake mamaye filin jirgin inda suka yi ta rigima da 'yan sanda da suke ɗauke da sanduna sanye da hulunan kariya. Masu zanga-zangar sun rikicewa 'yan sandan yayin da jami'ai 'yan kwana-kwana suke ficewa da wani wanda ya yi rauni, wanda daga cikin jami'an 'yan sandan ya yi amfani da barkonon feshi mai sa hawaye domin tarwasa masu zanga-zangar bayan da suka yi yunkurin toshe hanyar da motar da ke ɗauke da mai raunin zai bi. Aƙalla dai ana tsare da mutane biyu. Mamaye filin jirgin sama da masu zanga-zangar suka yi tun jiya wata hanya ce ta ci gaba da nuna ƙin amincewar mazauna yankin na Hong Kong da suke ganin ana yunkurin kwace musu 'yancinsu da kuma sa yankin nasu ƙarƙashin ikon China wanda suka fara tun makonni 10 da suka gabata. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito da wani sabon tsari a jiya Litinin wanda zai hana bakin haure da ke cikin ƙasar damar samun takardun zama na dindindin a ƙasar ko kuma na zama ɗan ƙasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a ɓangaren kiwon lafiya, abinci ko kuɗin hayar gidaje. Ken Cuccinelli, daraktan wucin gadi na ma'aikatar hukumar shige da fice na Amurka ne ya bada sanarwar wannan shirin da ya ce gwamnati ta fito da shi ne don ƙarfafawa mutanen da abin ya shafa iya tsayawa kan ƙafafunsu da ba su ƙwarin gwiwar zama masu dogaro da kansu. Wannan sabon tsarin zai soma aiki ne daga ranar 15 ga watan Oktoban bana. Abin da ake nufi da tallafi a nan shine duk mutumin da yake share kamar shekara daya yana cin moriyar daya daga cikin hanyoyin tallafi da gwamnatin ke bayarwa a cikin kowane rukunin watanni 36. Kutunani ya ce, abinda gwamnati take son ta gujewa shine mutane su zo su rika dogaro akan hukuma wajen gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. Wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunatar wata da wuka a birnin Sydney na kasar Australia a yau Talata. Yan sandan a birni na biyu mafi girma a kasar ta Australia sun ce mutumin mai shekaru 21 a duniya yayi yunkurin dabawa wasu mutane da ke shawagi akan tituna wuka kuma yayin da yake gudu a fitaccen cibiyar cinikayya a lokacin cin abincin rana. Wani hoton bidiyo da aka watsa a kafar sadarwa ta Twitter ya nuna wanda ake zargin yana tsalle akan wata mota a wani mahadar titi mai yawan ababen hawa da wuka a hannunsa yana ihu yana maimaita kalmar Allahu Akbar. Mutumin ya fadi akan titi da motar ta yi gaba shi kuma ya tashi ya ruga a guje yana cewa ku harbe ni yayin da wani mutum ya tunkare shi. Daga bisani dai mutanen da ke kan titin suka yi mishi taron dangi suka danne shi sannan suka mika shi ga hukuma.
A gaida Aisha Ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Farko hukumar alazai ta Najeriya na hukunta ce zuwa yanzu alazan kasar tara ne suka riga mu gidan gaskiya yayin gudanar da aikin hajji a Bana kamar da shugaban kula da fannin kiwon lafiya na hukumar Dr. Ibrahim Kana ya tabbatar min a wannan hirar da muka yi da shi ɗazun nan.
Sai haka din ne kwarai da gaske a yadda ta samu labar abubuwan da ke ta kokari shi ne cikin biyar su a kanar kasa da mutuntar ciye da zan yi yawon da sosai saboda mabai da zan yi duba ba da ko zan yi kare wasu alagai daga wannan hannu a ta ƙarshe dai zan ci da Allah masa rantsuwa da ta kowa sani idan da ta kowa yi dole ne a yawancin mutane ne da ta kusa da cikin da ya ke shi ciwon zuciya da kuma musamman da ciwon zuciya a gaskiya a sai kuma mutum da ya fi cikin sanarwa da su a kuma sai Allah da wurin su Allah da
kawo yanzu an sanar da iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu
ai yanzu ma su ne cewa har in bayani ma da kai ma yanzu wato tabbas ni da mulkin fajiyar iyalan na farko idan abu ya faru haka ni a matsayina na shugaban masu kiwon lafiya dole ne a sanar da ainihin shugaban a hajjin shi kuma hakkin shi ne ya tabbatar cewa ya sanar da ainihin a hukumar alhazari jihar da kuma hukumar da jihar da kuma shugaban kasa na Najeriya da baki daya ma'ana su jiha wata hukumar alhazari ta wannan jihar su ya su tafi iyalin su musu bayani da su musu ta'aziyya kafin ma mu kai ga inda ne da fajiyar duniya.
Kamar ya yanayin adadin mace-macen da ake samu a bangaren alazan Najeriya da sauran wasu kasashe da su ma suka je aikin hajjin na Bana?
Ai a gaskiya wato a matsayin na likita a mutuwa dama ya fito da ke a mutum kuma dole ne mutum ya ce wani lokaci da ke amma mu a matsayin mu dole ne idan mutum guda ya rasu dole ne mutum ya tashi ya rage baki saboda haka mu kokarin mu tsara ko mu tsara shi amma idan muka jona mutanen da suka rasu a kasar mu ta Najeriya da wasu kasashe mai da kasashe irin namu wato Indonesia zuwa su Pakistan South India da suka yi aikin haji ba ga cewa ai ko kusan na su mai ba ban ina zai shi sai da daga Indonesia kafin kasar aikin haji suna rasa alaƙar fiye da kai to kaga mun yana kokari a tsaya mu tabbata mun tabbata alaƙar a wasu shugaba kafa mai karfi ta fannin filin ɗin ya ce cikin.
Dr. Ibrahim Kana shugaban hukumar wato shugaban fannin kiwon lafiya na hukumar alazan Najeriya ta NAHCON kenan. To za mu sake komawa Najeriya nan gaba ɗan amma bari mu shiga jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin matasan kristoci a ƙasar suka gudanar da babban taron su na shekara-shekara a Damagaram inda suka tattauna kan matsalolin da suka shafi matasan. A wannan karo sun maida hankali ne kan rawar da matasa Kristoci za su iya takawa a cigaban kasa da kuma yadda za su kaucewa shiga kungiyoyin ta'addanci. Daga damagarin wakilin muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana da wannan rahoto.
Taron ya maida hankali ne kan yadda ake amfani da matasa wajen tashe-tashen hankula. Adamu Mai Daji shine shugaban kungiyar matasa Kristoci na kasar Niger.
Ba gaban za mun kasabi wannan maudu'i ba saboda mun yi la'akari kamar kici cewa da ana anhwani da matasa domin tadda zamnan tsaye. Wata kila saboda jahilci wata kila saboda talauci a cikin wannan kasa tamu mu a matsayin mu na kista ɗan Niger tsararru ne ba mu dawa mun yi akai cewa da wani lokaci ana amfani da addini da an zuga wasu matasa waɗanda ba su san yadda abubuwa su mai sai an wani su domin ka ishe an kawo tashin hankali wani abu ne da shahara siyasa mai sai ka ishe abin ya zama rikici na addini shi yasa muke son mu horar da matasa mu na kista mu waye musu kai cewa da a matsayin su ɗan kista ɗan kasa akwai rawa wadda kama su tak domin a yaƙi zalin kishi addini a yaƙi tsatsauran ra'ayi ko ina
su ma iyaye ba a bar su a baya ba sun kawo ta su gudunmuwa in ji Reverend Kannai Garba na kungiyar ORN ta Maradi
muna kokowa matasa na ecclesia su kawo daga irin waɗannan abubuwa domin in mutum ya dauki wani abu ko ya swace in ya sa ta cikin jinin shi yana yanta to har iyalan shi za su zama daban su zama wari
shugaban matasan yayi kira ga matasa da su zage dantsi don fita daga wannan kangi
duk shi wanda ya kamata matasa mu san ciyan kanmu duk shi wanda ya kamata matasa mu san cewa da kasan nan yadda za ta zama gobe ya danganta da muke rayuwa a yau kada mu bari kowani shugaban addini kowani shugaban siyasa yayi umfani da mi domin ta da zama tsaye
su ma wasu matasan da suka halarci taron ga abin da suke cewa
Ibrahim Jean yana kawo ci gaba a cikin kasa yadda matashi musamman na Krista zai gane muhimmancin rayuwa a cikin al'umma
sunana Deborah Sandy to amfanin shine mun koya kenan zai sa mu kiyaye dokokin kasar mu da zaman mu da sauran addinai duka dai muke
sunana mai aika daure Emmanuel duka abin da kasa ita ta tsara a matsayin ta na kasa mu kiyaye su kuma lokacin da zamu yi rayuwa tare da dukan mutane waɗanda suke daban da addinan mu mu kiyaye su sannan kuma mu kiyaye abubuwan da suka da suke da su nasu na kankansu
matasan za su rufe haduwar tasu ne da ayyukan agaji irin taimakon jini a babbar asibiti ta Damagaran ziyarar gidan kasu shuka itatuwa da kuma shara a cikin gari Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Idan muka koma Najeriya, shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Ezekzaki ya isa New Delhi babban birnin kasar India domin neman magani bayan hukumomi suka bashi izinin yin wannan tafiya. Kamar da wasun ku suka ji a shirinmu na rana, mun tuntubi wani na hannun daman mallam Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola wanda ya mun karin bayani kan irin ko wato kan isar shugaban nasu kasar ta India.
Alhamdulillah da suka faro suka farnan Najeriya sun kai ka Dubai suka dauki connecting flight bayan wasu ɗan ayoyi.
Wato suka yada zango kenan a Dubai kafin su dauki wani jirgi su dangana da India.
Sun yada zango a Dubai.
Na'am.
Daidai karfe 10 da kofin agogon Najeriya kuma sun kai ka kasar India a birnin New Delhi. Yani lafiya ya samu karban jama'a da dama wanda suka kunshi likitoci da sauran al'umma da kuma malamai a nan airport din da New Delhi.
Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola kenan. Tukan wannan butu muke so ku bayyana mana ra'ayinku shin wani irin tasiri za a gani bayan da hukumomi suka bar Malam Ibrahim Elzazaki ya je ganin likitoci kafin mu bude layukan mu a sauraron wannan.
Allah karimun galiyun rahim shi yayi dare dan mashi yayi rana ai dan adam mai wuyan gane hali oh oh bin adam mai wuyan gane hali mutum mutum ga yakan mu da nama mutum mutum ga ga kan nuna nama wajen nan mutum kai yakan dada dama wajen nan mutum kai kake dada dama o dan adam mai wuya gane hali o bil adam mai wuya gane hali shanan mutum ne ya kan kun gizani lamarin mutum ne ya kan jin gizani lamarin mutum ne ya kan maguzani sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wajen mutum ko ikan dada dama
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655. To biyar na yamma sura minti 14 a nan Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare. Mun samu kiran farko daga jihar Jigawa. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga nan jihar Jigawa.
Amin wa alaikum salam, muna jinka Malam Yusuf.
Yusuf Babanga daga jihar Jigawa.
Muna jinka.
To ina muku fatan alkhairi.
Muma haka Malam Yusuf.
Kuma yanzu na kama ku ne, ina kan neman ku kuma Allah ya sa waya ta tabbata.
Allah sarki, muna magana kan batun alfanu ko akasin haka dangane da bari da hukumomi suka yi na Najeriya. Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya tafi neman magani a India.
Eto hakan yana da kyau a bashi ya je nemo maganin, domin gaskiya in aka bashi a nan din
kuna jin kamar Yusuf
ta Allah rai yayin halinsa, to kaga mabiya bayan su zasu ganin cewa kaman ko gwamnati ce ta yi sanadiyar wannan rasuwar nasa. Amma barin sa ya je nemo magani a ko ina ne, ina ganin shine zai kawo zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya. Dan haka ni hakan ina ganin yana da kyau.
To muna godiya Yusuf daga Jigawa, muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je can jamhuriyar Nijar. Wane ne kallai?
Eh, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Kuma Malam Ali na daga dogon mita cikin yahoren Nijar.
To muna jin kamar Ali.
Ina son ba da ra'ayi na bisa ga to ina son ba da ra'ayi na bisa ga wannan fiya ta Ibrahim Azizi da an kabari ya ce ka san India. Kuma hukumar Najeriya sun kankaye. Haka da an kabari a ce a nan wallahi ya yi daidai. Kuma da an ka tura shi da kawa ga har jami'an tsaro na kuma kula da lafiya. Nagode mu da America. Ni ne Umar Malam Ali daga dogon mita cikin yahoren Nijar.
Mu ne da godiya Malam Ali daga Nijar. Bari mu koma Najeriya jihar Gombe. Wane ne kallai? Daga Gombe.
Radio ko Gombe.
To muna jin ka
Radio Senegal.
Malam Sabi ko Radio?
Radio.
Oh, Radio to. Muna jin ka Malam Radio.
Ni ne fata nan kare gare ku. Na ji mana neman ku Allah zai haramu sai ya kuma Allah sarari.
Allah sarki, yau muna ta samun baki, mu muna matuƙar farin ciki da ka same mu. Akwai abin da zaka ce danga.
Ni da ba da shawara ga shugaban Muhammadu Buhari. So da jimin Najeriya gaskiya ya kamata a yi dubi a kansu.
Malam Rabi, muna magana kan batun tafiyar Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki neman magani a India da hukumomi suka bashi, irin tasirin da wannan mataki da suka dauka zai iya yi.
Muna fatan Allah bashi lafiya.
To muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je jihar Jigawa. Wane ne kallai a Jigawa? Na Jigawa, kana tare da mu? To kaman na Jigawa layin shi ya katse. Lambar da za a kira da ita ce 202 205 2655. Amma sai an saka alamar ƙari a farko wato plus kenan sai a jiro lambar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kira mun samu daga Kaduna. Wane ne kallai?
Ibrahim daga jihar Kaduna.
To muna jinka Malam Ibrahim.
Awa kan me ake tattaunawa?
Yau muna batu ne kan muna so mu jira yanku dangane da alfanun ko kuma tasirin da bari hukumomi suka yi a Sheikh Ibrahim Azzakzaki ya tafi neman magani a India. Menene tasirin hakan?
Hakan yana da tasiri sosai saboda shi ma bawan Allah ne kamar inda kowa yake da yanci a Najeriya. Matsala ta same shi, ya kamata a bar shi ya je nemi lafiya saboda ya samu sauki, mabiyan shi a kwantar musu da hankalinsu. Hakan yana da kyau.
To muna godiya Ibrahim daga garin hukumar
Najeriya.
Muna godiya da gaske. To madalla, muna Kaduna har ila yau. Wane ne kan layi?
Suna na Ishaku Muhammad Sami dan Dindin. Ina kiran ku daga nan Amana mai kasuwa.
To muna jin kamalan Ishaku.
To a ra'ayin da kuka ba mu wannan na Ali Zazzaki ko? To ni gaskiya ana ra'ayin haka da haka yi aka bashi ji Indiya neman lafiyar sa yayi. To amma ina roƙon su ɗan magoya bayan shi Ali Zazzaki don Allah da Annabi su rika yin abin da zai rika kawo ma ƙasar mu zaman lafiya, domin mu ɗan uwa mu ne su musulmai, mu kuma ba za mu ji daɗi abin da za su rika yi suna ɓata ma gwamnati rai ba, mu kuma muna jin zayi. Saboda haka abin da gwamnati ta yi na bari shi ya je ya samu lafiyarsa, gaskiya an yi haka. Saboda haka Allah ya ba mu zaman lafiya da zaman lafiya. Sunana Ishaku Muhammad Sani dan Dindin, ina kiran ku daga nan Amana mai kasuwa a jihar Kebbi.
To muna godiya Malam Ishaku, bari mu je jihar Plateau. A wane ne akan layi?
Assalamu alaikum Jibrin Abubakar ne daga Mawo, karamar hukumar wasi.
To muna jin ka Malam Jibrin.
To gaskiya yadda gwamnati ta yi din ta kyauta saboda duk abin da ya shafi rashin lafiya, to kaga dukkan abin da zai zo koma bayan rashin lafiya ne. Amma idan Allah ya sa aka samu lafiya, sai a samu yanayin yadda za a yi masa samu.
To madalla, muna godiya Malam Jibrin da wannan ra'ayi naka. Bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne kan layi?
Barka da lafiya.
Barka da dare Malam Murtala.
To masha Allah, da fatan kun yi sallah
lafiya. Sallah
Murtala ne, ina kiran ku da garin Riga Sata tare da Najeriya. To a Mamun Lalo, wannan tsari yayi kyau kuma ya nuna cewa da mu da kafafen labarai suke ta ba da gudunmuwa wa gwamnati ta dauki shawara ta dauka kenan. Ba mu ta ihu haka ne ya tafi shin da ba, kuma muna ƙara ba gwamnati shawara. Akwai sauran mutane wadda take rike da su, suna buƙatar a ba su dama irin su da su da sauransu, ta ba su daman ta hada su da jami'an tsaro din sai su raka su je su samu lafiya su dawo. Domin a san lalle gwamnati ne ta siyasa, kuma ta siyasa ya zauna da gindin su a Najeriya kenan. Da fatan za ku tashi lafiya.
Muna godiya Murtala, da fatan hukumomin da kai magana da su kan wannan batu sun ji abin da ka faɗa. Bari mu je Maiduguri jihar Borno. Wane ne kan layi?
Bago ne Alhaji Hugu daga Maiduguri.
To muna jin ka Malam Bahago. Kana tare da mu?
Kana da kyau gwamnati.
Yawa to muna, yawa muna jin ka yanzu da ziyu ya katse, muna jin ka.
Gwamnati ya bari a da aiko, amma mabiyan gidan su dai na tashin hankali jama'a.
Malam Bahago, layin ka yana kakkatsewa, ina ga kaman ko inda kake babu. Yawa to muna jin ka yanzu. Eh muna jin ka.
Mabiya sadin su dai na tada hankalin jama'a, tafiyan shi dai yayi kewa, amma mabiya sadin su dai na tada hankalin jama'a.
To muna godiya Malam Bahago daga Maiduguri jihar Borno, kuma da kiran nasa muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin nagu. Muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Labarin wasannin mu na ranar yau zai soma da cungurin Niger inda kungiyar kwallon kafa ta Sunidep da ma'aikatar man fetur ta kasar da ta lailaye takwarorinta na jamhuriyar Niger a kakar wasannin kwallon kafa na teburin Super League ta Niger tare da zama zakaran jamhuriyar ta Niger a shekarar 2018-2019. To kungiyar ta AS Sunidep ta jamhuriyar Niger ba ta sha dadi ba a wasan sharafage na wasannin Champions League na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF gaban USM Alger ta kasar Algeria da ta isa Stade General Sene Kunci na babban birnin Yamai domin karkare AS Sunidep din ta Yamai ta ci 2-1. Haka ba Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger da ke wakiltar kasar ta Niger a wasan CAF ko kuma CAF cewa da hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika ba ta sha dadi ba a babban birnin Yamai da yake ci 1-1 ne kungiyoyin suka tashi ta ita da Al-Ittihad ta kasar Libya ta birnin Tripoli. Abinda ake ganin cewa da wuya ESHN ta Niamey din ta kai labari a lokacin da za ta ziyartar Al-Ittihad ta kasar Libya. Wasan zai wakana a ranar 23 ga watan Ut mai zuwa idan Allah ya kai mu. A wani labarin duka na kwallon kafa na daban, a yau Talata ne daraktan wasannin kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona ta kasar Spain ko Spain cewa da Erika Vidal ta daya daga cikin mambobin kwamitin zartarwa na kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona ta Spain cewa da Javier Bordas sun kasabka a birnin Paris na Faransa domin ganawa a mataki na gaba da gaba ko kuma keke da keke da shugabannin kungiyar kwallon kafa na PSG akan maganar Neymar da ke son ruwa ko jallo ya koma kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona. Kungiyar ta a halin yanzu ba ta da tsabar kuɗi miliyon 300 na euro domin ta baiwa PSG din kamar yanda kungiyar ta Faransa ta bukata. Sai dai ita kungiyar FC Barcelona ana ta bangare tana son yin cinikin ne ta hanyar hadawa da kuɗi da wadansu fitattun ƴan wasanta domin ta baiwa PSG din abinda ita PSG din ta ce a can baya ba za ta amince da shi ba. Haruna mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To da haka ne kuma muka zo ga zangon labari a takaice.
Wata mata da ɗanta sun rabu da cutar Ebola bayan da likitoci suka kwashe tsawon kwanaki 29 suna kokarin ceto ransu a wata cibiyar lafiya da aka kebe don masu fama da cutar Ebola a yankin gabashin Congo a yau Talata. ‘Yan sandan kwantar da tarzoma sun gwabza da masu zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin yau Talata, abin da ya sa aka soke jigilar fasinjoji cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar da suka sake mamaye filin jirgin ne, inda suka yi ta rigima da ‘yan sanda da suke ɗauke da sanduna sanye da hulunan kariya. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito da wani sabon tsari a jiya Litinin wanda zai hana bakin haure da ke cikin kasar damar samun takardun zama a na dindindin a kasar ko kuma na zama ‘yan kasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a bangaren kiwon lafiya, abinci ko kudin hayar gidaje. Ken Cuccinelli, daraktan wucin gadi na ma'aikatar hukumar shige da fice na Amurka ne ya bada sanarwar wannan shirin da ya ce gwamnati ta fito da shi ne don karfafawa mutanen da abin ya shafa iya tsayawa kan kafafunsu da ba su kwarin gwiwar zama masu dogaro da kansu. Wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunata wata da wuka a birnin Sydney na kasar Australia a yau Talata.
Kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya da jihar kamar da Chadi, 5 safe kenan a agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma video a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu madadin ita Aisha Ma'azu da ta ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Nelson Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC.